Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin Koramar Mawaka. Shirin da yakan zo muku a kowane mako a kuma daidai wannan lokaci, wanda ni Ismail Yusuf makwarari na kan jagoranci kawo muku. Idan mai sauraro na biye da wannan shiri namu, ya kwana da sanin cewa shiri ne da yakan tattauna da mawaka da kuma masu ruwa da tsaki akan harkar waka, kuma har mukan gayyaci manazarta akan harkokin waka a fannoni daban-daban, ko kuma waɗanda za su iya bada gudunmawa akan yanda za a inganta al'ummarmu ta fannin waka. Sanin kowa ne cewa waka tana da matuƙar tasiri wajen kai sako zuwa ga al'umma ta fannoni daban-daban, wanda zaka ga da an yi waka sakon da yake cikin ta nan da nan, wanda ya saurara zai fuskanci wani sako ne ke tattare da wannan waka. Kuma shirin yafi mai da hankali wajen duba wani irin sako mawaka suke yi a cikin wakokin su, yaya sakon yake zuwa ga al'umma, sannan me al'umma suke fuskanta dangane da wannan sako. Hakan yasa a wannan mako muka yi tattaki, muka dauko daya daga cikin manazarta a cikin harkoki, ko kuma ince a fannoni daban-daban, wanda kuma zamu tattauna da shi, inda zai duba sakon waƙoƙi ya kuma bada shawarwari ta inda za a yi gyara domin ci gaban al'ummu. Ba kowa bane a yau muna tare da Professor Abdalla Uba Adamu. Professor, mu ne maka barka da barhaka.
Jama'a assalamu alaikum.
Masu sauraro, na san dai daga jin maganar kun san cewa yau mun yi babban kamu, wanda kuma mawaka da masu sauraron waka in dai za su matso kusa da mu, za a fa'idantu kware da gaske akan abin da ji faɗa. Professor, a yanzu haka idan muka duba waƙoƙi a matsayin ku na manazarta, wani kallo kuke yi wa waƙoƙi da ake yi a wannan zamani na fina-finai wanda ake yi a studio, wanda ake yi a yanzu, wani kallo kuke musu wajen kai saƙonsu zuwa ga al'umma?
To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Waka da ake yi a fim ba da fim din ta fara ba, farkon yin fina-finai a Turai ba a yin su da waka, ba ma a yin su da sauti. Daga baya sauti ya shigo, aka fara amfani da su da sauti. To, ita wakar, idan ka ce waka kana nufin wato wani tsararren kiɗa da waƙoƙi da aka zauna aka tsara su a cikin fim din. Turawa sun fara yin wannan tun wajen 1930 suke yin irin waɗannan wato fina-finai da ake kira musicals, waɗanda su musicals ɗin nan rabinsu labari ne, rabinsu kuma waƙoƙi ne, kuma labarin da waƙoƙi ake yin sa, saboda a cikin tsarinsu na nishadinsu akwai ire-iren wannan kiɗan. Ana kiran shi opera, misali za ka ga a opera labari ne, tsabagen labari, amma a waƙe ake yin sa. Duk gaba ɗayan labarin, daga mutum ya shiga mota, ya fito, ya zo gida, ya zauna, ya tashi, ya kwanta, duk a cikin waka ake yin sa.
Ba magana, ba komai.
Ai, maganar labarin wakar, labarin a cikin wakar yake.
Wakar ita ce labarin.
Ita ce labarin. Duk labarin a cikin waka ake yin sa, to shi ake kiransa opera. Mutanen ƙasar Italy su suka fi shahara akan wannan. To, saboda haka an jima ana neman ya za a auratar da fim da kuma waka a matsayin waka. To, dole a bambanta tsakanin waka a fim da kuma kiɗa a fim. Kiɗa a fim wani abu ne wanda yake da tasiri a cikin fim ɗin, yake inganta fim ɗin, yake nuna, jawo hankali akan wani abu da ake son a nuna a wannan fim ɗin. Misali, za a iya sa kiɗa mai taushi, mai laushi wajen abin da ake nuna na ban tausayi. Za a nuna, za a iya sa kiɗa mai ƙarfin amo wajen da ake nuna abu na rashin imani, ko na fada, ko na sukuwa, ko na wani abu. Saboda haka irin kiɗan da zaka saka ya danganta ga abin da labarin ya bukata kai. amma zancan wai a dauko waka a matsayin waka a lika ta a cikin labari to idan dai labarin a turai ba abinda ake kira musical bane ba ai sai da indiyawa suka shigo cikin harkar fina-finai yana da muhimmanci a fahimci cewa waka a wajen ba indiya addini ce ba abu ne na nishadi ba addini ne yana daga cikin rukunayen addinin su na aiwaka kuma a kusan duk abinda ba indiya zai yi a na rayuwarsa sai ya hada da wakan nan kuma wakan nan a masallatai ake koyar da ita abinda sai kira temple
a can indiya
a indiya daga temple su masu temple din wato za ka iya cewa a musuluncin kamar limamai su ne za su tsara maka wakar su ne za su fito maka da wakar su ne za su tsara yadda wakar take saboda littafin da suke da shi indiyawa na wanda yake koya musu rayuwarsu kullun da kullun na addinin su da waka ya fara saboda haka a masallaci ne waka za a yi a kasuwa ne waka za a yi a biki ne waka za a yi waka ba wai abu ce na nishadi na lokacin da zaka zauna ka yi shi nishadi ba a idan dai har ta kama kai wakar to a addinance ake kallanta saboda haka da suka samu damar yin film sai suke daukaka wannan nau'i na addinin nasu na saka wakokin su ya zamanto cewa ba da kyar zaka samu film din India wanda ba shi da waka da yawa daga cikin fina-finan su duk wakoki ne da su duk da haka akwai directorci da suke kin saka wakoki a cikin fina-finan su ba wai dan ba su yadda da wancan addinin ba a kawai dan su suna ganin cewa abin kamar yayi yawa su suna son su fita daban wanda ya fi shahara a cikin wannan darutun ana kiransa Satyajit Ray wanda shi Satyajit Ray duk fina-finan sa babu waka ko dai kuma ba indiya ne kuma shine indian ba indiya na farko da ya samu abin da ake kira honorary Oscar award wajen 1992 a shekarar 1992 America lokacin da aka yi Oscar award kamar wanda aka yi daren jiya da ya wuce to sai suka dauko honorary Oscar suka bashi kawai saboda iya film din sa babu waka babu rawa a wakokin fina-finan shi amma shauran da suka zo da wannan suke tasowa to mun kuma da muka tashi kofa kai tsaye abinda Bahaushe yake kallo a matsayin yadda ake yin film India saboda wannan ne fara shigo mana ko kuma ce wannan ne ya shiga cikin zukatan mu saboda ba a fara nuna fina-finan India a sinimomin kasar Hausa ta kamar mai kasar Kano ba sai wajen 1960 lokacin turawa sun tafi amma kafin lokacin tunda ko wajen 1942 da ake nuna fina-finai a sinimomi kamar su Rex su Orion su Queens duk wayannan da kuma wata ake kira kamfama amma ba kamfama ta ba sunanta cantonment tana nan a wata hotel da ake kira Hotel de France a tafawa balewa road to annan sinimar farko take wacce ake kiranta containment cinema amma mutanen ba su da cewa containment din shine suke cewa kamfama duk mutumin da ya wuce shekara 70 a Kano ya riga ya santa saboda sun riga sun taje wannan wuraren to duk fina-finan da ake nunawa tunda ko wajen 1942 har zuwa 1960 akasari fina-finan turawa ne ko a ce cowboy ko a ce roman ko dai a ce wani abu duk ire-iren wannan daga 1960 aka fara nuna fina-finan India a Kano kuma film din da aka fara nuna a lokacin suna shi Gangai Khan to tun daga lokacin fa mutanen Kano suka shaku da kallon fina-finan India saboda a ciki bayan an yi dogon labarin ga kuma wannan rawa da waka da ake yi ga wakoki masu dadi ga mata sun sa kaya masu kyau to tun daga lokacin ya zamanto cewa sai suka bada wani saiti akan yadda mutane suke son su ga nishadin su kuma akasarin masu kallon film din nan matasa ne da kuma mata da suke zaune a gida saboda haka da aka taso muka zo za mu yi namu fina-finan na Hausa ba wanda ya yi mamaki da yan fina-finan mu suka koma suka dauko salon abinda wayancan indiyawan suke yi su ma suka zo suka saka waka ta zabanto tana da tasiri a cikin fina-finan su ta yadda duk mutumin da ya kuskura in dai dan film ne yayi film bai saka rawa da waka ba to gani ake kamar yayi kasada saboda wannan rawa da wakar su ne suke jawo hankalin mutane shi abinda su yan film din suke kira entertainment shi ne yake jawo hankalin mutane a film din ya samu karbuwa kuma yana karbuwa sosai
to tun kafin lokacin da su India ya kasance waka kamar ita ce kamar ta zama al'adar su ko kuma addini a gare su to tun a wancan lokacin mu ma muna yin waka
ayo abun fara yin fina-finan namu ba mu a nan sai 1990
ba na fina-finan ba waka dai
a waka ta kware da gaske yana ma dai daga cikin wato abubuwan da yan film suke fada cewa ai a rayuwar Bahaushe akwai waka to tunda yake a rayuwar Bahaushe akwai waka ba su ga dalilin da za a ce a cire waka daga cikin fina-finai ba ko kuma rawa da waka daga cikin fina-finai ba tunda yake ana yin biki in an zo yin biki ana rawa ana waka to ana yin duk kalankuwa ana yin rawa ana yin waka to saboda haka tu ba wani abun mamaki bane idan aka ce aka saka rawa da waka
to yanzu tunda su India sun dauki wannan waka yasa suka shigo har muka samu muke yi a yanzu mawaka sun canja sukan sun ware sukan dauki wakokin su su yi nasu na kansu wanda bai shafi fim ba wani kallo kakewa tasirin irin wayannan wakokin da suke yi
wato su wayanda suka ware yanzu suke yin wakokin nasu na kansu basu samu damar su yi hakan ba sai da waccan sana'a ta fim ta shiga cikin wani hali na takura saboda akasari da suka fara wakokin duk masu yin wakokin sai su ma suka zama yan fim din za ga mutun yana yin waka kuma ya fito a matsayin actor ko mai bi director ko producer na fim ba wai lalle wannan fim din ba amma dai fim din wakar ita ce ta kai cikin fim din to sai aka samu kyakkyawar alaka tsakanin wakar da kuma fina-finan saboda haka da yawa daga cikin wayanda suke yin waka zaka ce suna yin waka a lokacin ba suna yi bane a matsayin zaman kansu suna yin wakar ne saboda a saka ta a cikin fim ko kuma dan fim mutumin director ko producer zai iya cewa da mawaki don Allah ka yi min waka don in sa ta a fim kuma ina son kai ne zaka zo kai mimin dinta to kaga anan aka fara samun wannan aurataiyar kuma sai da aka yi kusan dan ce shekara 17 ana haka ana tafiya lami lafiya kowa yana jin dadin sa ana jin ana dai harka ana samu kowa yana samu to a shekara ta 2007 sai sana'ar film ta shiga cikin wani matsi takamaimai daga watan Agusta ta shiga cikin wani matsi wanda kuma kowa ya san wannan tarihin matsin da ta shiga to daga lokacin sai ita kanta sana'ar ta tsaya kusan ta tsaya cak to kaga mawakan da suka iya waka makadan da suka iya kida yanzu kaga an ba su babu wani abu da za su yi kenan tunda ke ai sun dogara ne akan sana'ar film
a sa wakar ba
eh don a saka wakokin su to yanzu babu wannan to shine sai suka rikide yanzu suke yin wakokin a tsayin karkashin kansu saboda haka wannan sai ya duk da dai wato mummunan abu ne wanda ya shafe mu gaba daya shi wannan dakatarwa da aka yi da kuma takurawa da aka yi a wannan lokacin amma kuma sai ya ba wa ƴan mawaka kafa na su fito wanda yake idan da ba dan waccan a masifar ta faru ba za su iya damar fitowa ba to sai ga wani lokaci daga cikin wata masifa kuma sai ga wani alheri ya riga ya fito ta wata hanyar
to yanzu kenan fitowar su ta zame wa waka alheri kenan
so kware da gaske saboda da yawa daga cikin wanda suka fito yanzu sakamakon rashin wanda za su karbi wakokin su ne a film sai su ga cewa to a to tunda yake babu film ai ba ma dole ne ma kai dan wakar dan film din ba za ka zauna kai wakar a tsayin ka tsaya ita dan kanta kuma nake jin ɗaya daga cikin wanda suka fara yin wannan kamar shine Adam Zango Adam A Zango da yayi wannan lelewa din ba yayi lelewa bane dama dan wai a sa ta a wani film yayi ta ne kawai a matsayin waka wacce za a saka ta a abun nan a nishadin ta to lelewa da ita da kuma sauran wakokin a cikin album din da ya kira Bahaushiya shine ya janyo masa halin da ya shiga wannan kuma shi ya janyo sana'ar ta dakata ta makife to kuma tun daga lokacin abubuwa suka yi ta faruwa akwai wasu abubuwa da suka faru a lokacin to amma wannan ba sai an sake magana su ba
to masu sauraro kuna sauraron dai shirin a ƙoramar mawaka kenan inda kuma yau muke nazarin yanda sakonnin wakokin yake zuwa ga al'umma kuma muka karbi bakuncin Professor Abdullah Uba Adamu inda yake ba mu guduma a wannan yammaci a Professor idan muka duba sakon da mawakan suke kaiwa ga al'umma wanda shine ya fi kamata mu karkata akan shi a yanzu bayan sun ware wani tasiri yake wa al'umma wajen haɓaka rayuwar al'umma kamar ta irin sakon da suke kaiwa shin yana yi wa al'ummanmu tasiri wajen gyara tarbiyya ko kuma al'adarmu ko kuma wasu abubuwa akan irin abin da suke ɗauka su yi waƙar
zai yi wahala ka danganta faruwar wani abu da kuma faruwar wani abu ba kamar ka ce menene tasirin abinci akan yunwa bane mutum yana jin yunwa ka dauko abinci ka bashi kai tsaye akwai tasirin abincin akan yunwa dan yunwa tafiya za ta mutum yana jin kishirwa ka dauko ruwa ka bashi sai ka tambaya menene tasirin ruwa akan kishirwa an baka ruwa gishi ruwa ta tafi waƙoƙi da kuma shauran nau'e-nau'e na abubuwa da muke abubuwa ne wanda yake ba za ka iya auna tasirin su ka ce ai sakamakon jin waɗannan waƙoƙin sakamakon wannan abun ne wasu abubuwa masu kyau ko marasa kyau suka faru a al'umma ba saboda akwai wayansu abubuwa da suke faruwa wanda suke watakila waƙa taimakawa ta yi amma ba wai waƙa ce ta sa wancan abubuwan suka faru ba to saboda haka wannan tambayar da kai shi muke kira media effect theory wato ana ganin cewa akwai wata dangantaka tsakanin hanyoyin sadarwa da kuma ɗabi'un jama'a ta zamanto cewa hanyoyin sadarwa suna da wani tasiri akan ɗabi'un jama'a babu wani nazari a duniya da ya nuna cewa akwai dangantaka tsakanin abin da kake sauraro ko abin da kake kallo ko abin da kake karantawa da kuma yanayin rayuwarka babu idan ka saurara ko ka kalla ko ka karanta sai ka je kai aika wani alkaba'ir to dama can kana da niyyar aika wannan alkaba'ir din ba wannan abin da ka kalla bane ko ka saurara ko ka karanta ya janyo maka kai wannan dama can kana da niyyar saboda ba kai kadai ka karanta wannan abin ba ba kai kadai ka saurara ba ba kai kadai ka kalla ba waɗanda suka kalla suka saurara suka karanta su ba su yi abin da kai kake yi ba to kaga ashe kai ne abin kadai ya shafa to tunda ke su ba su dan da afiyan yana tasiri da kowa zai abin da kai kake yi to tunda ba kowa da kowa ne abin da kai kake yi ba kai kadai ne ka ware kake yi to ashe dama hatsibi bancin akan ka yake ba akan abin da ka saurara ba akan abin hanyoyin sadarwa ba saboda haka zai yi wahala ka ce ai waƙoƙin da suke yi sun janyo rashin ci gaba yadda kuma zai yi wahala ka ce waƙoƙin da suke yi ya janyo ci gaba
to kenan ina za a sa su kenan
a mu a nazarce kallo kawai muke an watsa su wani ya saurara ya amfani da su ta hanya mai kyau wani ya saurara ya amfani da su ta mummunar hanya shikenan adan aka tsaya
amma ba za ka
eh ba za ka zo ka ce wai
dan ka ji waka
shi wakar wakar wane yayi waka saboda haka a wakar an ce aje a kashe barani ma an je in kashe
ko kuma irma yake daina shaye shaye
yauwa barani ma an je in sha abun nan duk wannan ba abun nan ka iya cewa zai iya yin wa'azin sa amma tun kafin mawaka su zo su fara wa'azi ba ga malamai na suna wa'azi a masallatai ba kuma duk wa'azin da suke yi ai ba daina abun da ake yi ba to ko ga ba za ka zo ka ce wai ai dan mawaki ya zo yayi waka ya ce a daina shan ganye a daina shan giya a daina shan benelin a daina kankara ai sakamakon abin da yayi an daina ba sau nawa mallan yake yin wannan wa'azin a masallaci a radio ake amma kuma ba daina ba
mutane suna cewa wai wakar tana saurin kai sako sai ai tawazin mutane ba amma an yi wakar sai a dauki sakonnan da nan mutane su kan abin nan
to akwai a ingila suna da wannan ra'ayin shi yasa suke kiran wani rukunin kida heavy metal suke kiransa devil's music wato kidan shaydan saboda suna ganin cewa wanda duk yayi in banda shaydan ba wanda zai ji wannan kidan ko shi ko dangoginsa saboda haka suke masa wannan kudin goron to amma magana ta gaskiya zai yi wahala mutum ya ce da kai ai waƙoƙin da ake yi sun taimakawa al'umma wajen haɓaka al'umma ko kuma a'a sun jawo lalacewar al'umma in mutum ya lalace magana ta gaskiya dama can lalatacce ne in kuma mutum ya gyaru magana ta gaskiya dama can gyararre ne
to ku suna taimakawa harshen wajen yaɗa shi
suna taimakawa harshen wajen yaɗa shi ga Hausawa
to aka ce akwai Abubakar Sani da ya zo nan ya ce ya je Dubai ya ji ya ga kanti an sa waƙar Hausa saboda yana ganin akwai ba Hausawa idan suka zo suka ji wannan waƙar sukan shiga shagon su yi siyayya
ko kadan ba haka bane ai akwai abin da ake cewa world music kiɗa ne na mutane na duniya ire-ire da yawa daga bangare na da yawa all over the world duk duniya makaɗan suna yi saboda haka akwai inda za ka je yanzu ka je London akwai wani kanti da ake kiran shi Stans a wannan kantin babu irin kiɗan da ba za ka samu ba za ka samu shata za ka samu jankiɗi za ka samu kowa da kowa ana yi ba wai ana nufin Bature zai zauna ya dauki jankiɗi ya ji bane a'a amma akwai wanda a cikin turawan wanda shi yake son ya nazarin ko kuma yake son ya saurari ire-iren wannan kiɗan na world music din shine zai je ya karba muna jin Ali Farka Ture a nan gurin ko ba haka ba Ali Farka Ture bai ma san da mu ba amma muna sauraron shi kuma shikenan sai a ce ai muna jin bambara saboda bambaranci yake yi ko da fulatanci duk muna jin mutanen wasulu kamar Omu Sangare kamar Neva Solo duk muna jin muna sauraron waƙoƙin su amma ba wai yana nufin shikenan duk gaba ɗayan mun san abin da duwayen nan suke faɗa ba ko suke yi ba saboda haka idan kaga fefan kaga waka ta Bahaushe a Dubai ni ma zan ga maka ce naga waka ta Bahaushe a London na ganta a New York shikenan sai me ai world music ne
to kenan ba su taimakawa harshen sun yaɗa shi a duniya ba
waye yake sauraro ai wanda yake sauraro Bahaushe ne dalilin da yasa nace haka duk komai iya kiɗa waƙar ka in dai da Hausa zaka yi to Bahaushe ne zai saurare ta ba wanda ba Bahaushe ba ka hada da Ali Farka Ture misali wanda naji kuna sa shi a wannan gidan radio Ali Farka Ture shi ba waka ce take da muhimmanci a tasirin sa ba kuma shi kadai ba kusan duk gabaɗayan su kidan ne yake da muhimmanci saboda haka su kidan suke sauraro kidan ake nuna gwaninta da iyawa da yadda za a hada gita a hada ta da ƙwarya da masaki a dinga dukkan su a yi wannan shine gwanintar saboda haka wannan turawa suke sauraro wannan duk mutane suke sauraro saboda ba ma ka jin abin da suke fara amma banda Bahaushe saboda Bahaushe shi ba kidan ne yake da muhimmanci a gurin shi ba shi waƙar ce take da muhimmanci a gurin shi yanzu idan na tambaye ka nace wani kida ne na sha ta yafi burge ka wani za ka ga mun
to ai suna da yawa ne
a kwale nake so
kidan da yake yi ko ko waka
ai kida ne tambaya ba waka ba
ai ni wakan nake ji
to ai to kaga ni ko kaga matsalar ko in ka saurari shata yayi wakoki fiye da a dauka sun fi 10,000 ka saurari jan kidi ka saurari duk wani wanda zaka dan kwairo duk ka saurare su kowa zai ga maka gonintar a wakan ne ai waka kaza an nuna gonunta an nuna bajinta an nuna kaza an nuna kaza amma ba wanda zai maka maganar kidan saboda kidan bai da muhimmanci saboda Bahaushe bai san kidan ba ma ba ruwan shi da kidan kawai kidan da ya buga shi yake yi ba wai dan wani nau'i ne na gwaninta ba a'a kawai dan da ya raka wakan ne amma shauran ba haka bane saboda haka mutum zai ji Ali Farka Ture zai ji shauran kada kade kuma ya ji an burge shi saboda kawai ya ji gita tana yin wani irin amo da bai taba ji ba a yanzu haka a Morocco insha Allah August za a yi festival kalankuwa a Morocco kuma za ni wannan festival din festival ne na kidan da ake kira gnawa gnawa din nan tana nufin kanawa mutanen da suka tashi daga Kano suka tafi Morocco shekara wajen 500 da suka wuce suka zauna can suka haifa suka aure tayya kuma yan bori bori sosai wannan wanda ka sani ana yi bori a Kano shi ake yi a can to amma su ba bori suke kiransa ba gnawa music suke kiransa wato kidan gnawa kuma garayar da suke amfani ta bambanta to da a festival ran 22 ga watan August za a je can gurin dan a ga irin wannan lararci suke yin wakokin su ba mu san abin da suke faɗa ba amma kidan yana da muhimmanci to kaga inda na Bahaushe ya bambanta kenan shi yasa nace da kai duk inda kaga CD na Bahaushe ko a India ko a New Zealand ko a Australia ko a Iceland da a kai tabbas za a kai to Bahaushe ne zai saurara ba wai mutanen gari ne za su saurara ba saboda ba su ma san me ake cewa ba kuma babu kidan da zai taimaka musu su fahimta
masu sauraro kuna dai biye da mu ne a cikin shirin ƙoramar mawaka inda kuma muke tattauna da Professor Abdullah Uba Adamu kafin mu dora bari mu sakata da wani waka ta daban kafin kuma mu sake dawowa ga Professor
kwakwalwa hankali ya fita wasu in ka gan su suna shakan karkai zubar kwalla manyan mutane da kije sufi maza.
Professor kaji kuma wata waka ta daban da kuma wani salon kiɗa na daban yana yin shaye-shaye da ake sha da menene ne wani kallo kai wannan waka?
To waka ce din da ke matasa suna jin ta tana da dadi kenan, amma kidan da ya dauko kidan rege ne kuma shi kansa kidan rege din shi ma kidane na addini na mutanen da aka kara Rastafari wanda su asalin bautar su sarkin Ethiopia suke bautawa. Haile Selassie, I think sunan shi ke Haile Selassie, shine suke ganin wato the lion of the lions, the lion why suna yi mishi wata irin bauta, suna yi mishi wata hidima, suna ganin kamar shine wata hanya na wani lost tribe nasu. To saka nau'in kidan shi da ma irin wannan kidan rege din sai an yi chak, an sha ganye, an garu, an hadu ake yin sa, kuma simple beat ne yake yin tatatatatat ai tai a kare. To amma wannan ai ba rege din yake ba, sample ya dauko a cikin ita synthesizer din da suke amfani da ita. Akwai abun nan samples na kida irin da yawa da yawa. To sai ga an dauko sample din, an yi sequencing din su, an jera an tayar da tune.
To zan yin shi ga mu akwai illa?
Niyyar ka ita ce take ta tabbatar da illar a baye.
Niyyar ka
da wata niyya ka dauko shi kai, shi yayi da niyyar ya haɓaka wancan addinin na rege ne ko kuwa shi dai kawai ya riga ya ɗauko kiɗa mai daɗi ya riga ya yi. Niyyar ka ce ta riga ta za ta tabbatar da wannan, ko kuwa shi dai kawai ya riga ya ɗauko kiɗa mai daɗi ya riga ya yi. Niyyar ka ce ta riga ta za ta tabbatar da wannan. Ba na jin akwai wani illa, saboda ba na jin shi ya ma san da wannan tarihin da dangantakar kaɗe-kaɗen da wani rege ko Rastafarianism. Ba na jin ya san da wannan shi makaɗin.
To me hana shi sani?
To shi kamar da na gaya maka, Yamaha synthesizer ake amfani da ita wajen wannan kaɗe-kaɗen. Ita wannan Yamaha synthesizer din tana da recorded samples na nau'i na jana na music daban-daban, R&B, rap, hip hop da sauransu. To duk wannan jana din mutane suke dauka sai su sequencing din su, amfani da wani abu da ake kira sequencer, in aka jera su sai a tayar da su, su makaɗan sun iya wannan. Saboda haka ba wai sun dauko nau'in rege bane, zan san na tabbata waƙar da zai yi ta gaba ko kuma wata waƙa da zai yi ba irin wannan beat din zai dauka ba, wani abu kuma zai dauka daban.
To a misali yanzu waƙoƙi da ake yi na gargajiya a yanzu haka zaka ga kamar ba su da tasiri a yanzu. Waƙoƙin da ake yi a yanzu haka wanda ake sa a fina-finai wannan waɗannan mawaƙa suke yi sun fi tasiri wajen saurara musamman a gurin matasa da kuma zaka da yawa mafi yawa kafin ka ji irin wa'incan waƙoƙi da ake yi da na gargajiya na kaɗe-kaɗen gargajiya yanzu sai ka ji wa'innan, me ya jawo haka?
To abubuwa ne da yawa suka janyo. Babban abun da ya janyo abun da ya nawa ganin shine su mawakan gargajiya da kuma makaɗan gargajiya din, dan akasari mawakan makaɗan ne sun fara mutuwa, da yawan su duk sun mutu. Kuma da yawa daga cikin su sun yi interview da kafofin yada labarai wurare daban-daban inda suke faɗan cewa ba sa son ƴaƴansu su gaje su. Marigayi Amadu Doka, Allah ji kanshi da rahama, yana ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa makaɗa a ƙasar Hausa. Inda yake wato yayi kiɗan kukuma, yayi shekara fiye da wajen kusan 50 yana kiɗan kukuma. Amma wata rana ya tattara duk kukuma tasa da gangunan da komai da komai, ya kira ƴaƴansa suka tafi kogin Kaduna, duk ya zuba su a cikin wadar, yace ya haramta musu su ba hanyar da ya bi na wannan kiɗa. Marigayi mamban shata, Allah ji kansa da rahama, shi ma ya faɗa a cikin littafin da su Ibrahim Shehu suka rubuta cewa ba ya son ƴaƴansa su gaje shi a kiɗa ko kaɗan. Saboda haka zancen ya koya yaran ma yaran yadda suke, yadda za a yi ba ta taso ba, amma dai shi ɗaya daga cikin ƴaƴan nasa ya balle yana yi ɗin. Barmani Coge tana nan da ranta, na kira ta, ta zo ta yi mana wasa a British Council, ta zo da jikokinta a wannan wasan, jikokin suna cikin ƴan amshi. Sai jikokin suka ce su ma suna son su yi waga, ta ce ba za su yi ba, ba ta son jikokinta su yi waga, su yi sana'ar roƙo suke ganinta. To saboda haka kusan duk wani makaɗi mawaƙi na gargajiya da ka sani za ka ji ya ce da kai baya son ƴaƴansa su ci gaba da irin wannan sana'ar da yake yi. To ka ga kuwa ai su suke raya abu. To idan ba su raya abun ba, to abun mutuwa zai, ka ga na farko kenan. Na biyu da yawa daga cikin mawakan Hausa na gargajiya su suna ganin sana'a su a roko. In ka saurari dan kanace zaka ji a ce roko ya kai ni ko ina duk tambayoyi su aka ce roko su a maroka suke kallon kansu ko shi kansa sha ta bakokinsa da yawa cikin su ya riga ya nuna kamar shi maroki ne. To roƙon nan da ake yi yana fa buƙatar wanda zaka yi roƙon domin ya ji dadin roƙon da kai masa ya baka wani abu. To a lokacin da ake attajiran da manyan yan siyasa na da duk lokacin ne aka yi wannan tasirin na roƙon yake da tasiri saboda haka mawaƙan gargajiya suna yin waƙoƙin su na yabo na roƙo ana ba su kuɗi suna jin dadin su. To yanzu ya zamani ya canja yanzu yan boko ne suke kankara ga komai kuma yan bokon nan sun fi kowa wayan tsaya. Saboda haka ba za ka zo ga kofar gidana ka zo kana cewa professor sai kai professor sai kai wayewaye ko sai sun kuma ba zan baka ba saboda ni ma kudin ba ishe ba isa ta yi ba. To ganin haka yasa ka gani ba wanda zaka yi roƙon. To tun yake ba wanda zaka yi roƙon shikenan maganar ta riga ta watsi. Sannan na uku kallon da jama'a suke yi wa makaɗan gargajiyar ya dada da kusar da tasirinsu. Zaka ga mutum ya ce da kai yana sha'awar wani makaɗan gargajiya ko yana yin molo ko yana yin garaya ko yana kukuma ko yana sarewa ko dai yana wani abu kai wani ya iya wallahi kai da dadi Allah ya bashi basira. Amma da zarar ya zo ya ce zai aure yarka sai ka ce to kuma wannan ya koma wulakanci ba zan yarda ba. Gashi fa ka yarda cewa yana da basira yana da hikima kuma yana da abin da zai sana'a yana ma da sana'ar akan sana'ar sa ma ka san shi. Amma yanzu shi na neman aure a gidanka ta za ka yi ba za ka yarda ba. To saboda haka ashe kenan mutane suna yin kallon mawakan gargajiya wani irin kallon kaskantaccen kallo suke musu suna ganin je cewa tana da basira to amma kuma ba za su iya jawo su jikin su zo tare da su ba. Wayannan su suka kashe kidan gargajiya. To da na zamani suka zo sai suka dora akan yanayin yadda turawa suka zama superstars ana yin kida sai aka ce wannan kidan zai iya wato maye gurbin kidan da mutanen mu suke ji na turawa saboda an samu kida mai beat mai kaza mai melody mai harmony mai ascension mai descension duk wayannan nau'o'in da kidan bature yake da shi gashi nan an samu a piano kawai jawara zakai ka jajjera shi shikenan ka tayar ka tashi shikenan ka iya kida. To wannan sai ya fitar da mutane mawaka wanda suke amfani da basirar su wajen rera waƙoƙi da kuma wajen tsara kida wanda zai tafi da waƙar tayi dadi. To kuma kamar da na gaya maka sana'ar film ita ce ta yi musu hanyar budewa kuma daga baya suka kauce akwai wanda kuma suke yin waƙoƙin ba ma dole da film din ba.
Duba da cewa ku manazarta ne fannoni daban-daban wani hanyoyi kuke bi domin yada harshen a duniya?
To na farko akwai mutane da yawa da ake ba su karfin gwiwa su yi nazari akan waƙoƙin. Misali za su ɗauki wata waƙa ko kuma wani mawaƙi su ce za su yi nazari akan salon harshe ko zubi ko tsari ko wani abu ko sako a wannan waka. Kaga wannan hanya ce ta adana abin da wannan mawaki ya yi. Na san an yi haka akan mawaka da dama a Nigerian Languages and Linguistics a nan Jami'ar Bayero. Na makaɗan gargajiyan da kuma makaɗan zamani din an ɗauki waƙoƙin su an ɗora su a fefe an yi nazari a kansu. To kuma muna samun baƙi wanda suke zuwa daga ƙasashen da ake koyar da Hausa kamar misali Hamburg a Germany da kuma Warsaw a Poland duk suna nazarin Hausa kuma suna nazarin mawaƙan Hausa. So sukan zo su karɓo irin wannan nazarce-nazarcen su tafi da su kuma su ɗauki waƙoƙin masu tafi da su don su koya a mutane Hausa. To kaga hanya ta farko kenan wacce kuma da daɗe hanya ce ita ce wato za a iya cewa garau-garau hanyar gargajiya. Hanya ta biyu wacce take da mahimmanci shine ta hanyar hanyoyin sadarwa. A wannan hanyoyin sadarwa shine kamar wato yanar sa gidan yanar sadarwa abinda ake kira website. Akwai website guda biyu da muka sani ana yin wannan. Na farko mu muka bude shi. Na farko shine mawakan Hausa. Aka je website din mawakanhausa.com to akwai waƙoƙi da aka saka na gargajiya da yawa a bangare guda da kuma na zamani a bangare guda. To wannan gaba ɗaya mutanen a duniya za su iya gani duk inda suke sako da su saurara. Sannan akwai wani website da ake kira sautionline.com. sautionline.com shi kuma an yi shi ne saboda a bawa mawaka ba amma ba na yan fim ba mawaka na zamani kamar wanda zaka ce masu yin R&B masu yin hip hop kamar su K-Boys, Kano Riders, Billy O. To duk wayannan su aka bawa dama dan duniya ta san abin da suke
dan ayyukan su kuma wayancan fa
a wayancan ai kamar yadda suka lura wanda suka aka gani kamar su basu yin waƙoƙin kamar wanda aka kira su nanaye ko kuma wanda za su ke yin haka waƙoƙin da aka suka yado a gari sosai wannan su sun shahara an riga an san su ba sa buƙatar wani wata saka wata shaharar dama shahararru ne to amma wayannan da suke yin wayannan waƙoƙin su ne ba san su ba so a yanzu haka a New York a America akwai wani dan Kano ana kiransa Naziru Ahmad Hausawa wanda zai bude wata radio internet radio a New York din to duk wayannan waƙoƙin na su R&B din na su rap na su hip hop to su da za a tutura su a saka su a can gurin saboda wato musanye da shauran mutane na duniya da irin yadda kuma Hausawa suke kiran wannan kadaka
to da yawa dai masu sauraro na san za su shigo ta layin waya su shigo su yi tambaya gare ka kuma a bada shawarwari muna yi ne dai dan a habaka harshen da kuma yanda mawakan suke yin waka masu sauraro kuma zamu ba ku dama ne ta layin mu kamar haka 0644 1552 ga mata kenan 0644 1552 ga mata sai kuma 0644 1556 ga maza 0644 1556 ga maza amma kafin nan bari mu sake shakatawa da kuma wata waka ta daban
oh your real my heart is burning turning where will I find my love say a wee baby girl my kuchi still my wadachi dile au mahamud na gudu
da hawayina ba da sanaina ba da ke san yabon kwana dai da sai ya arini ko kurana har abada da sikiri ne yake kwana ai ban kwana zuciya ka kai gamu ni sama aiki za ka riga shi ne rike na isa ana gama babban arziki kai rike kai sa ka gama babban arziki al mustafa kai gani kirnai oi da na sani mai shamba hawaye ido na zuba siki ba kauta kafafu na gudu ta makare da barewa gashi zufa cikin jiki na saukuwa kin nemi ko mai laifi ya fiya sun kai hawaye ido na shi da kauna kwana zuciyar ka kai damu ni sama aiki za ka riga shi ne rike na isa gama babban arziki kai rike ka isa ka gama babban arziki ni nazari na binciko labarina Wace mai burin fainan tirina Wace ce mai share man hawayina Kuma wace ce za ta bani burin kwana Albarma na kibida
Sauraro ga Malam Ashir Tukur Inuwa daga sashen nazarin aikin jarida yana maka barka da zuwa wannan gida a yanzu haka Sannan ga kuma a Tela yake cewa wace hanya za a bi wajen yada wajen yadda makadan nanaye za su fito da irin a misali za su fito da ita wace hanya makadan nanaye za su fito da ita wajen wakiltar Hausawa wace hanya za su makadan nanaye
ai babu wani makadan nanaye sai dai mawakan nanaye
to mawakan nanaye
yauwa to ai gashi nan suna yi kuma suna yi hanyoyi daban-daban ta yadda shi wai ma mai nanaye to shi ne mutane da yawa ake ta abun nan nanaye wakar da aka yi ta takamai mai dan asa ta fim ita ce nanaye babu wani dangantaka da wani kalma in ba haka ba duk wani kokarin binciko kalmar a dai a nazarce a zamanance a yadda ake amfani ta a kada kadan mu yanzu wakar da aka yi ta domin a saka ta fim to dalilin da yasa kuma ta zama kamar
nanayen
saboda akasarin zaka ga kaso 90 na 100 na wakokin nan amshi ne mace nayi namiji nayi mace nayi namiji nayi kamar yadda ake wakokin dandali na nanayen shi yasa suka zama na aka samu su nanayen
to kashi nan laikan mu sana har babu namiji wake kallai hello assalamu alaikum kabiyo layin mata
to abu
salamu alaikum
ayyo alaikum salamu
na da wani ke tare
yawa kuna magana da Bashir Karamosuwa kuma ina kiran ka daga nan unguwar Tokara
a menene tambaya ko kuma gudunmuwa
eh na ji wannan dadin kirin 100% to kamar inda ya fada yake cewa malamai suna fadakarwa akan abokaza abokaza to kuma ne kamar ta wani tabbas zai ji wakar in ya ji wakar ana cewa a daina kaza a daina kaza da haka sai biye wannan wakar ya daina wani abin kenan
ai ba a ce dama wai su masu yin wakarin idan suka yi wa'azin ba za a saurara ba abinda aka ce shine babu wani tabbas da zaka ce wai yin waka shi yake hana a yi wayansu abubuwa ko kuma yin waka shi yake saka a yi wayansu abubuwa amma idan za a samu mutum ya saurari waka ta ce a daina kaza kuma ya ji cewa lalle ya wa'azantu alhamdulillahi haka yana da kyau kuma dama ai abin da ake so kenan domin a gyara al'umma
gaskiya ne to garin mu ji wake kallai hello assalamu alaikum
assalamu alaikum
ka biyo layin mata hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ai da wani ke tare
to kuna magana da babu goron Hausawa dan Malike mai bulo
to menene tambaya ko karin bayani
to tambayar da zan yi ko kuma cin na babban bako barka da zuwa
barka ka dai
yawa to tambayar da zan yi babban bako majority za ka ga game da su masu faka za ka ga wasu damu da irin shigan buba kamar dogayen kaya haka daidai karanin kaya ne yake kawo irin wannan abin nan din Allah mai da babban daraja
to ai magana tufafi kai ba magana waka ba ko nake jin kuma magana
yana nufin ya ce wai a cikin film haka ya ga
cikin film eh to wai yadda suke fada cewa wai haka suka ga matasa maza da mata suke yi saboda haka suna nuna yadda al'umar rayuwar dan adam take ne ba wai su suke sakawa ai haka ba wai a haka abinda suka maza sun saka ranan kaya ko mata sun saka ranan kaya wai ai haka ake yi saboda haka abinda suke nunawa kenan saboda haka a daina ganin laifin su idan sun saka wayannan saboda wai abinda ƴaƴanmu da jikokin mu suke sakawa kenan to amma mafi muhimmanci shine duk wani saurayi yayi shiga irin wannan kananan kaya kuma duk mutum da za ta yi irin shigan wannan kananan kayan zaka ga cewa ba a bayyana jama'a take wannan shigar ba za su sa watakila su sa kananan kayan kamar da larabawa suke yi su sa jeans su sa blouse amma suna rufewa da abaya ko suna rufewa da zani sai idan suna tsakanin isu isu ne suke cire wannan kayan zaka yanzu ka tafi a daga kofar Nasarawa zuwa Mandori da ke zaka ga wata mace yarinya yar Bahaushiya ta sa maka jeans ta sa maka high heels ta sa maka blouse ta fito tana tafiya to saboda haka kuma zaka ga cewa akasarin abin da ake nuna a film ai yana nuna abin da ke faruwa ne a cikin gida shi ake cewa sirruka boyayyu a cikin gida ne kuma a cikin gida dama ba za ka ce mace za ta sa hijab za ta sa wani abu a cikin gidanta saboda a bayyana take a inda take nan ne wajen zaman ta saboda haka sai kin ka dauko film kanan mace da take zaune ta shakata tana zaune a gida da blouse ba dai da manto wakilci na idda ita wannan matar za ta nuna kanta in ta fita waje bane saboda in ta fita wajen ai ba ka ganin ta da blouse din ko da shirt din ko da jeans din akasarin irin wannan shigar da suke yi lokacin ko party ne kuma isu a haraba a cikin daki ko a wani guri da yake sai isu amma kamar da ga maka ka tafi da kofar Nasara har zuwa Mandori kaga mata nawa za ka gani Hausawa masu irin wannan shigar to koma dai menene za ka ga cewa abu ne na lokaci duk mutumin da kakan ya riga ya wuce shekara 40 in dai namiji ne to da kira zaka gan shashi ga irin wannan shigar to zaka ga cewa kana yaro kana matashi in an ce ka sa manyan kaya ka dinga gunaguni kenan kai an takura maka kana son ka sa jeans kana son ka sa t-shirt kana son kai kaza amma a hankali girma yana zuwa maka kai da kanka zaka baka san lokacin da aka fara sa manyan kaya ba
to mun gode bari mu dauri lamba ta gaba hello assalamu alaikum assalamu alaikum hello assalamu alaikum Amin wa alaikum salam, duwa miki tare.
Yawwa, kuna tare da Ismail Auliya Allah ya rufe mu da kuma Allah ya
rufe. Na'am.
Yawwa, ina da roƙo ta barka da wannan yin da Allah.
To barka gare
ka. Yawwa, to rubutun da kuma to bi sa kamar yadda ya nuna cewa ita wakar kina je na magana kan cewa idan mutum yayi aikin da yake aikata shi biyu da ba sai ya aikata kuma idan ne yake aikata aikin fiti. To dama haka to shi ne ke ya gaya min cewa ni kololuwar amfani ta wannan waka wannan ita tambaya ta Ismail Auliya Allah ya yi.
Kololuwar amfanin waka tunda su idan aka yi mutum ba zai iya canja halin da ya ji a wannan wakar ba ko kuma daman mutum yana da halin a ransa to menene kololuwar amfanin wakar
shin nishadantarwa za ka ga akwai wakoki da kake sauraro ba su da wani sako mafi muhimmanci kawai suna shi nishadantar da kai yanzu idan ka zauna kana jin Beyonce ko Tupac Shakur ko DMX ko Akon ko Jay-Z wani sako kake sauraro daga cikin abubuwan nasu ana cewa hey baby gotta go say me amma nishadin yadda ake jera waka ake jeka lafazi ake kida waka ake yin beat ake shine kadai nishadin saboda ba dole bane ya zamanto waka tana da abin da Turawa suke kira didactic function ba dole bane ya zamanto cewa waka wai ana yin ta ne dan a isar da sako su Turawa ba su yi ta dan wani isar da sako ba kawai dan tsabagen zunzurutun nishadi suka yi ta akwai lokaci akwai kidan ma da bai da waka kamar classical music ba shi da waka ko kadan su Beethoven Brahms Handel duk ba su da waka kawai kida ne symphony orchestra za a zauna a cikin da ita kida akwai electronic music na mutanen Germany da yawa daga cikin shi babu ma wakar kamar su muka daka musu Klaus Schulze Tangerine Dream Tindal Neuronium duk waɗannan kidan da suke babu ma wata waka saboda haka wani sako kenan za a isar saboda haka wayansu suna yin a kasashen musulmi ne muke ganin cewa kamata yi amfani da basirar da muke da shi wajen isar da sako kuma ana ganin cewa waka tana daya daga cikin hanyoyin isar da sakon nan amma na janyo hankali ga cewa babu wani wanda zai ce da kai isar da sakon nan yana da tasiri akan hana ko kuma ingiza ka kai abu ko kuma ka daina yin shi amma idan ka saurara ka ji kai wa kanka nasiha ka ce kamata ya indena to fa lillahi alhamdi amma fa akwai wanda zai saurari wannan wa'azin ta wakar kuma ba zai daina abun ba
to bari mu ji wani ke wallahi assalamu alaikum kai biyo layin mata a 0644-1556 layin maza 0644-1552 mata kenan sai ake yi hello salamu alaikum
hello
salamu alaikum
lafiya kuna magana da Rama da Gabani
to menene tambaya ko kan
ina yi na zaɓo fatan alkhairi
amin amin na gode
Ubangiji
Allah ya kasance da kai. Amin. Da sai da safon. To mun gode. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
To ni sunana Rabi Fatima maza daga Banjar Alkari a Kano Gwanta.
Mhm.
To kamar yanda a nemo waka daban-daban zuwa ke musu tambaye ni tambayar da nake so na yi mai kasancewar zaka ga akwai sauran mawaka da zaka ga wakokin su suna fice kamar suna ainihin lekawa zawoyi da sauran kuma kasashe na duniya gaba daya shin su wannan irin tsari suke da su wajen ya haɗa wakokin su ba sai iya yaren Hausa ne kadai zan zuwa sannan kuma tambaya ta ta ƙarshe ita ce kasancewar zaka ga mawaka da dama in an gayyato su an ce nawa ne adadin wakokin su ba ta iya faɗa to shin wannan yana nuna waƙo ba su ainihin dau abin da muhimmanci wa domin zaka akwai mawaƙa masu waƙoƙi 2,000 ko 5,000 zaka ga ana tambayar su za su faɗa adadi ko ma za su ziro waƙoƙin ba an buƙata ka su mi isa ba su hannun sunana Rabi Fatima maza
a gaskiya wannan wato tambaya da kai tana da muhimmanci ƙwarai da gaske yaya ake yaɗa wa'yansu mawaƙan aji an san su a duniya mu kuma ba a san mu akan irin wannan tafarkin ba ko kamar yadda ba da misali akwai mawaƙin da nake bala'in so ana kiran shi Ali Farka Ture da yawa daga cikin su kamar su Umu Sangare su Neva Solo duk wa'yannan mawaƙan daga Mali suke ba waka ce mafi muhimmanci a wurin su ba kiɗa ne akwai kiɗa to mu har yanzu ba mu lakanci kiɗan ba saboda idan ka zo zaka zamanto cewa idan mutum ya shiga studio kawai zai ce a yi masa kiɗa ne akasari mawaƙinmu na Hausa ba shi ike ƙirƙirar kiɗan da za a yi masa ba a haka a duniya mawaki shi yake kirkire kidan shi yake fada irin kidan da ya kamata ya raka waka
ba mai kida ne yake
ba mai kida ba ai aikin ka kawai ka kada min kida in ban iya ba aikin ka kenan kawai amma ba wai kai zaka tabbatar min da irin kidan da zai tafi da wakar ba a tsarance haka yake to amma mu nan ba haka bane mutum zai shigo studio yace ina son ai masa kida sai a ce ya rera wakar to in aka ji ya rera wakar sai shi maka din ya dauko irin wato kidan da yake tsammanin zai iya hawa akan wannan sai a tafi to sai kaga akasari surutu yayi yawa a wakar magana ce ake tatayi ba sassautawa to sai waye zai sauraro wannan sai wanda ya iya sai wanda ya san abin da kake faɗa amma su shauran mawakan da suke yi wanda ya magana zaka ga cewa an yi kida bayan an yi kida an cashewa sai ai waka sai a tsaya ai kida a cashe to wanda nake ganin ya dan yi haka in banda kamar su masu wakokin R&B da kuma yan hip hop namu nan a shauran wanda suke yi sai na su Aminu Din Ala wata waka da suka yi ana kiranta tsangayar kura to wannan duk ma'aunin da zaka dora ta na yuwa ta yi saboda bayan sun yi wakokin sun yi baitocin sai suka bar fili inda synthesizer din ta shigo ciki ta yi wasa sannan sai kuma suka ci gaba to ire-iren wannan abu ne wanda za a iya kai shi New York a saka shi a jaurare shi za a iya kai shi Netherlands a kai shi a saurare shi saboda ya nuna yadda mutanen Africa suke amfani da synthesizer wajen yin kiɗa to kaga wannan ya samu darasi ba wai an cika wakan ne da surutu ba da bayani to gaskiyar magana tsangayar kura tana daya daga cikin wakokin da nake ganin ta yi irin wannan ficen to sannan sai maganar wato yawan adadin wakoki da mutane suke magana wannan kamar yadda yace gaskiyar magana suna basar da su kansu wakokin nasu ne dan na taba karanta interview da aka yi da wani mawaki aka ce wakoki nawa yace sai ce shi ba zai iya fada ba aka matsanta masa sai yace to inda an matsanta mun dai nake jin wakokin da nayi sun fi 30,000 to wakoki 30,000 din nan a rubuce suke rera su yayi kada su yayi ko ku a kansa suke to ya zai kace kai kwai wakoki 30,000 to kazalika da yawa duk haka in an tambaye su sai su ce ai wallahi su ba su san iyaka adadin wakokin da suke ba yanzu ma akwai wata ba wata da na so da in dan sai amma akwai wata da tayi wata ta saka muryar ta a wata waka kuma muka amfani da wannan wakar ai wani film da ake kira Recording a Revolution wanda Recording a Revolution din nan ran asabar din aka nuna shi a Florida Naziru shi yaje ya magana akan sa to da nake tambaye ta nake cewa ai gaskiya wato baitukan da kika bayar a wannan wakar ya dace yayi sai tace ita wallahi ta manta ma da wakar to ire-iren haka suna nan da yawa mutun zai ce da kai ya wakoki fiye da 2,000 da 20,000 amma ya manta su wannan ita ce babban matsala saboda yawan da kuma su kansu mawakan ba sa watakila rike abin da daraja yadda ya kamata
to kashi mun dauko shirin gadangadan ga kuma lokaci ya riga ya ci tsaye mu a gurguje menene shawararka ga mawaka idan ana so a gyara harkar waka
na farko shine a fara tunani akan kiɗa ba wakar ba a fara kokari a lakanci yaya za a yi kiɗan kuma idan za a lakanci yin kiɗan nan na biyu ba wai a dogara akan synthesizer ba wannan synthesizer da muke amfani da ta Yamaha PSR din nan da muke amfani da ita samples ne recorded samples ne a ciki
kamar synthesizer da Hausa idan za a bin
synthesizer shine mai abun da yake fitar da amo kowane irin amo da zaka iya fitar da shi zai iya fitar maka da shi to amma mu ba mu amfani da synthesizer din a matsayin synthesizer sai dai a matsayin sequencer wato tana da samples a cikin ta da yawa wannan samples din za a ce akwai kidan abun nan soul jazz disco sai mu daddako mu jajjera su shikenan mu tayar da shi dole maka dan musu zauna su koyi kida da amfani da kayan gargajiya gita molo garaya
a cikin kidan
drums kidan su saboda haka zaka kamar yanzu Ali Farka Ture yake zai dauki gita electric blues gita da yake amfani da ita sannan gangar da ake kadawa ba ganga bace masaki ne to kaga ya hada blues gita da wani abu na gargajiya na masaki kuma yana amfani da wani abu da ake kira ngurkel shi ma kamar molo yake hada shi tare da gita din a takaice mawakan mu dole su zauna su koyi ya ake kida dole kuma su rubuta wakokin su kuma su yi kidan su da kansu ta haka basirar su za ta fitowa ta haka duniya za ta zama amma idan dai kawai zaka zauna ka ce ai kai ka iya waka ne sai wani yayi maka kidan to kai kafi mai da hankali akan lafazin wakokin ka akan basirar da Allah ya baka ta kuma tsara wakar da iya gwaninta da iya amfani da kalmomi wanda kuma yana da kyau
to ban sani ba ko za a iya bawa gwamnati shawara akan su mawaka
a gwamnati wadda shara za a ba gwamnati
kamar su shigo wajen tallafawa mawakan domin
iso idan mawakan suna son tallafawa sai a tallafa musu kamar yadda sauran rukunoni na rayuwa su ma suke da bukatar tallafawa
to aiko ba sai ki ba
ito to ka gani shikenan sai a tafi kowa a tallafa saboda kamata a ce gwamnati ta tallafa kowa da kowa ba wai wani bangare kadai ba to idan ma wakan suna bukatar tallafa sai a tallafa musu amma su za su fadi takameme da me suke son a tallafa musu idan ciniki ne misali kake son a tallafa maka a ce a ciniki a cinikin abunka ka dauke shi ka kai shi New York ka aje a hanya a titi mutane su zo siya in banda Bahaushe ba wanda zai siya saboda haka yaya za a yi ka inganta shi saboda haka ba za a iya tallata ka ba za a iya tallafa maka ba sai kai kanka ka inganta abunka ta yadda duniya za ta sani ba wai sai lalle Bahaushe ba
to masu sauraron mu a professor mu ne maka fatan alheri ai sallama da masu sauraro
to jama'a assalamu alaikum
a madadin hukumar gudanarwa ta gidan radio Rahama mai yada shirye-shirye a mita 97.3 a zangon FM da ta dauki nauyin kawo muku wannan shiri sai mu shirin Shamsu Abdullahi Said Academy Ismail Yusuf da na gabatar nake cewa sai kuma wanda babban bakon wanda ya rako shi professor shi Munzir Abdullah Uba Adamu mune maka fatan Allah ya maida ka gida lafiya Ismail Yusuf makuradi nake cewa sai mako mai zuwa a daidai wannan lokaci kwaji mu a cikin sabon shirin koramar mawaka assalamu alaikum warahmatullah
Yeah, this is Dr. Pure, Billy O, R Black, with a collaboration. We've got the cure, we've got the remedy, DDD, so everybody gets dead. That burns in my eyes. Get in a position to tell true lies. Analyze, realize when I step in the press, I finalize.